أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء. وما الله بغافل عما تعملون. يا كتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايا هكا يوم مسلمين دمك هدو أولا مسلاتي مع البركة كما لدى أكا صابة anguwar galadanci a cikin garin birnin Kudu a wannan yammaci na Asabar daya ga watan Ramadan kuma a shekara ta 1438 na hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine 27 ga watan 5 a shekara ta 2017 a lissafin da ake kira miladiya. Ina mana gaisuwa ta mai kauna ta masoyi kuma ta musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna gode wa Allah, muna kuma ƙara gode masa bisa ni'imominsa masu dimbin yawa waɗanda suka wuce a lissafa su. Dama ya gaya mana wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Muna ƙara gode masa a kan ni'imar da ta fi kowace girma da tasiri da cancantar a yaba mata da kuma a gode a kai, ita ce ni'imar musulunci. Ya zaɓe mu ya sanya mu mu zama musulmi mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda wannan ba ƙaramin matsayi ba ne a wurin Ubangiji. Muna gode masa kamar yadda muke gode masa har yanzu da ya sanya mu cikin waɗanda suke kwaɗayi, suke hankoran, kuma suke fatan da'iman wa abadan rayuwarsu ta zama bisa karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Muna gode wa Allah kuma muna roƙonsa ya ƙara tabbatar da mu akan wannan ni'imomi da ya mana. Muna kuma gode masa har yanzu bisa ni'imar lafiya da ya bamu muna raye, kamar ka ce jiya ne muka bar wannan mazauni muka yi sallama da junanmu a kan cewa 27 ga watan Ramadan a shekara ta 1437 muka yi sallama da junanmu cewa Allah ya kai mu baɗi. To baɗin nan ne ga ta Allah ya kawo mu kamar wasa, wanda waɗannan al'amura suna cikin abubuwan dama da ya kamata a kowane lokaci bawan Allah ya riƙe wa kansa wa'azi wajen lura da su. Mururul ayyami wal layali yana cikin babban darasin da Allah maɗaukaki ke nuna mana za mu ji daɗi a duniya, za mu rayu muna farin ciki mun kai shekara kaza, muna murna. Amma wannan kwanaki da awoyi da Allah maɗauki ya raba mana ya kuma ara mana, in an kwatanta su da rayuwarmu ta ƙarshe wadda ba ta yankewa, a cikinta za a dawwama, sai mu ga waɗannan kwanakin da muke ciki su ne 'yan kaɗan. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. هكا ألا ملكي كيف أتي شمباكا جني وكنا جني باملا باري إن متعناهم سنين إذا مكجير دسو متعني داتي شكرو كوكا جلاسو أرو كوكا جلاسو ينكتن kowa da wannan rayuwa in ya zo ta, to zai dan samu abin da zai samu na irin abin da ake kira na jin daɗin duniya. Wani ma zai zo ba zai samu jin daɗin ba, amma dai tunda yana yawo a ƙarƙashin ni'imar Allah, numfashi daga Allah, dan abin da ya samu na abinci shi ma duk daga Allah, kulawa da lafiya da komai Allah ke bashi, to shi ma jin daɗi ne babba kuwa, musamman in ya zama mumini ne. To Allah maɗauki sai ta cimma ja'ahum ma kanu yu'adun, sannan abinda aka yi musu alƙawarinsa, aka kasance ana yi musu alƙawarin zai zo zai zo zai zo, sai gashi ya zo. Ma agna anhum ma kanu yumatta'un, abinda suka kasance suna yi na jin daɗin nan ba zai wadatar da su da komai ba, komawa zuwa ga Allah tilas ne. Ya bayin Allah a wannan munasaba da muka sake dawowa domin ci gaba da darussanmu na tafsirin Al-Qur'ani mai girma wanda muke karanta abinda malamai suka rubuta, yana da kyau haƙiƙa ya zama cewa muna awa'azantuwa da wannan rayuwa ɗin. Wa'azi alhamdulillah a wannan ƙasa tamu kullum waɗanda muka yi karatu da su suna sanar mai kan yawan maimaita wannan zance. To alhamdulillahi ƙasar nan tamu Allah ya hore mata damar wa'azi, duk duniya ba inda ake wa'azi irin Najeriya, wa'azi na gargaɗi, wa'azi na faɗakarwa, wa'azi na a haɗu a gyara, wa'azi na tuna maka abin da ya wajaba a kanka, kullum muna jin sa. Abu ɗaya da ya rage mana shine kintsuwa da biyayya ga wannan wa'azi da ake mana. Alhamdulillahi ana samun gyara nan da can, amma muka lura da irin abubuwa kuma da suke gudana da yadda zamanin, kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana, idan zamani ya zo ƙarshe kwanaki za su riƙa gudu, kuma sannan ɓarna za ta yawa a tsakanin mutane. Ɓarnar gashi nan ƙaruwa take, muna buƙatar mu wa'azantu da juna, kuma mai wa junanmu wa'azi a kan ayyukan nan namu. Allah subhanahu wa ta'ala bai bar mutumin da yake da imani kawai imaninsa shi kenan, a kullum ana jan hankalinsa a kan in yayi imani to kuma ya aiki. Duba ku ga waɗanda Allah maɗauki ke magana a kansu a suratul ma'un, ara'aita allazi yukadzibu biddin fadhalika allazi yad'u al-yatim, shin baka ga wannan da yake ƙaryata ranar sakamako ba? Da aka tashi bayanin abin da ke nuna ƙaryatawarsa ga ranar sakamako ba labarin zuciyarsa aka bayar ba, sai aka bada labarin aikin da yake aikatawa. Allazina yukadzibuna biyawmiddin, ko sai ce ne walladina fadhalika allazi kai fadhalika allazi yad'u al-yatim, shine wannan da yake tunkuɗe maraya daga haƙƙinsa, ya kawar da shi daga haƙƙinsa, ya cinye haƙƙin maraya. Wannan a zuci yake ko a aiki yake? A aiki yake. Abin da yake so mu hangoci da aka faɗi cewa waɗanda suke ƙaryata ranar sakamako da aka tashi ba da labarin abin da suke yi, ashe aiki ne ke nuna wannan abin da ke cikin zuciyar tasu. Masu tunkuɗe maraya daga haƙƙinsu, ya bi ƙulyacin wala ya hubbu ala ta'amil miskin, kuma baya kwaɗaitarwa a kan a ci da miskini. Wannan ayyuka ne ko ba ayyuka ba? Amma labarin da aka bayar na siffarsa ta farko ta mai cewa yana ƙaryata ranar sakamako, ƙaryatawa ko a zuciya aka santa. To ya bayin Allah haƙiƙa imani yana haɗe ne da kuma aiki, shi yasa a wurare da yawa Allah maɗauki din da zai faɗi magana cin nasara zai haɗa ta ne da imani da kuma aiki na ƙwarai. Alladhina amanu wa min wa amilu salihat, gaskiya muna buƙatar mu gyara ayyukanmu, mu kintsa, mu yarda da cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya halice mu ne a wannan duniya ba dan wasa ba, sai dan mu bauta masa, mu bayinsa ne, ba ƴaƴa ba ne gare shi, ba shi da ɗa, ba shi da jika, alaƙar mu da shi mu bayinsa ne, shi mahaliccinmu ne, ubangijinmu ne mai kula da mu, ko dan abin da yake mana ni'imomi wajibi akan mu gode masa, mu ji tsoronsa. ballantana ya gaya mana shine yana da wuta yana da aljanna wutan nan za a sa waɗanda suka kangare aljannan nan za a sa waɗanda suka yi da'a ya kamata mu zama a kullun cikin masu da'a ga Allah mu gyara ayyukanmu mu tuba daga miyagun ayyukan da muke aikatawa ga sunan muna yin su laila nahar kowa ka bincike shi a cikinmu yanzu akan wani lamari na iya bayani da wasu abubuwa da aka haddace da za a iya kwarantar da mutane a iya wa mutane wa'azi da yawa daga cikinmu nan kowa ya iya amma a aikace waɗannan karatuka da muke yi musamman sauraron maganar Allah subhanahu wa ta'ala akwai buƙatar a ga canji a halayenmu ta hanyar wannan karatun da muke sauraro idan mun ji mu riƙa aiki da shi maganar karatu duk shekara a zo a haɗu a watan Ramadan a saurari tafsirin Alƙur'ani mai girma shi ma mai tafsirin ya yi ya ilmantar ya faɗakar ya faɗi hukuncen Allah da labaran da Allah maɗaukaki ya faɗa a cikin Alƙur'ani haɗi da maganganu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da za su ƙarfafa wannan abin su fito da shi fili wannan abin aikin alheri ne amma kuma ba shi kaɗai ba ne ana yin sa ne domin a samu gyara a cikin al'umma ba ma inkarin ana samun gyara to amma haƙiƙa akwai buƙatar gyaran nan ya fi abin da ake gani ba magana ce ta mu zo mu zauna mu tattauna mai tafsiri ya ƙoƙarin bayyana abin da la'alla wani zai ga ya burge ko shi ya ƙoƙarin ya burge mutane akan ya haddace kaza ya riƙe kaza mai sauraro kuma yana ƙoƙarin ya ga ya zo dai yau ya zo so yake ma a gan shi ya zo wani ba wannan ake nema ba kowa ya zama don Allah zai wannan abin da yake yi mai karantarwa ya karantar domin yana son ya samu lada a gun Allah domin Allah ya shiryar da mutane a hannunsa ya samu wannan gwaggwaɓar ladan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi mana alƙawarinsa Allah ma ya gaya mana a kansa babban burinsa shine shi ya tsira awwalan wa akhiran sannan kuma wani ya tsira idan yana da wata manufa a zuciya na ya burge ko a yaba masa ko ya samu abin duniya ta hanyar abin da yake yi to yana da matsala har can cikin zuciyarsa muna buƙatar da mu masu surutu da masu sauraro gaba ɗaya mu ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka mu kuma tuna mu kuma sansance wato mu sakankance cewa za mu haɗu da shi Allah subhanahu wa ta'ala kuma zai fito da dukkan abin da ke cikin zukatanmu zai mana hisabi gwargwadon abin da muka aikata kuma za a ba mu sakamako a kai kuma sannan mu lura da irin halin da muke ciki a wannan ƙasa ta mu musamman da duniya baki ɗaya a kan lamarin addinin musulunci da lamarin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da musulunci ke bukata daga gare mu da abin da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam take bukata daga gare mu na kulawa da tallafawa da mai da hankali da tallanta a inda babu ita da jin cewa wannan abun wajibi ne a kanmu waɗannan abubuwan mu riƙa tuna su mu ji mas'uliyar da Allah maɗaukaki ya ɗora mana mu tuna kuma haƙiƙa za mu haɗu da shi Allah zai mana hisabi a kan abin da muka yi shi ne ne da abin da muka yi sakaci a cikinsa na abin da ya ɗora mana na wajibi sannan mu duba tarbiyyar 'ya'yanmu zamantakewarmu da matanmu wannan abubuwan da muke karantawa suna tasiri wajen yadda muke gyara mu'amalarmu da su muna yin abin da ya kamata wajen kulawa da 'ya'yanmu da matanmu ba su tarbiyyar da ya kamata ɗora su akan tafarki mai kyau tausaya musu ciyar da su tufatar da su lura da haƙoƙinsu duk wannan yana cikin abin da ya lazumce mu a matsayin abin da muke karantawa yau da kullum sawa'un ababin tafsiri ne ko kuma a wasu darussa ɗin ne da manufarsu ita ce zuciyarmu ta kintsu zuciyarmu ta gyaru mu zama mutanen kirki mu dauki abin da Allah madauke dora mana ne masuliya. Yan uwa musulmi, ina mana wannan tunatarwa ne domin ƙara jan hankalinmu da ni da nake magana da ku da kuke sauraro, cewa wallahi manufarmu a wannan rayuwar ba ita ce kawai mu ci mu sha mu jira mutuwa ba. Tabbas ko mun ki ko mun so za mu tsaya gaban Ubangiji, kuma wallahi ranan nan babu wani ɗan adam da ya santa, kowa daga cikinmu babu wanda ya san ran da zai tsaya gaban Ubangiji, amma tabbas sai mun tafi yadda magabatanmu da iyayenmu da kakanninmu, wasu mun zauna da su wasu ba mu zauna da su ba, yau ba ma ganinsu sun tafi, to tabbas wata rana haka namu ƴaƴan da jikokin za su ambata cewa wani lokaci da ya gabata wani yana da rai, amma yanzu baya nan, a ina yake? Ya koma zuwa ga Ubangijinsa. Wannan abin da yake tabbace yake babu kokonto a cikinsa, shi ya kamata a ce minti ɗaya ko sekon ɗaya baka mantawa kana tunanin shirin da kake na haɗuwa da Allah maɗaukaki a irin wannan zamani in Allah ya kawo shi. Wannan abu kuma zai taimaka maka ne idan kana tune da shi a koyaushe don ka gyara abin da kake aikatawa. Kowa a cikinmu nan yana aikata abin da yana fatan Allah maɗaukaki ya gafarta masa, to muna fata Allah ya gafarta mana. Abin da muke na bayyane da abin da muke na ɓoye, ya Allah kai ne mai gafara, Allah ka gafarta mana. Wannan kuma zamani ne muka sake zagayowa cikinsa, ko in ce da ya sake zagayowa ya same mu, wani makamancinsa ba shi wanda ya gabata ɗin ba. Muna roƙon Allah maɗauki ba mu taufiki a cikin wannan wata, Allah ya sa mu cikin salihan bayinsa waɗanda za su aikata aiki na ƙwarai kuma su samu sakamako mai kyau a wurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. ‘Yan uwa musulmi, azumin wata Ramadan Allah maɗauki ya farlanta shi ba don iya mu zauna kawai mai tafsiri ba, a'a sai don mu bauta masa da dukkan ayyuka daban-daban na ibada da ya ɗora mana. Babba daga ciki shi ne azumi a wannan wata, mu bar abincinmu da abin shanmu da sha'awarmu ta farji da dukkan wata sha'awa, mu koma zuwa ga Allah ya zama cewa mu tattara zuciya ta tsarkaka a ɗanɗana wahalar da ake sha in ba a ci ba, a ɗanɗana wahalar da ake sha in ba a sha ba, kuma a ɗanɗana haƙurin da ake sha idan ba a biya wata buƙata ba, ba don komai ba, sai saboda wannan ya zama mana tarbiyya. Ko da Ramadan in ya wuce, in aka yi mana tayin haramun za mu ce a'a ba za mu yi ba. Wannan shi ita ce hikima da Allah maɗauki ya haɗa farlanta azumi da maganar taqwa. Ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikum siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ku waɗanda suka yi imani, an wajabta an farlanta yin azumi a kanku kamar yadda aka farlanta shi aka wajabta shi a kan waɗanda suka zo gabaninku. Ko kuwa samu tsoron Allah, ko kuwa samu bin dokokinsa, ko kuwa ɗauki hali na kiyayewa da kaucewa dukkan abin da zai sa ku samu azabar Allah, kuma ɗanɗana abin da ba kwa so daga Allah maɗaukaki, dukkan abin da zai sa ku haɗu da Allah ku sha azaba, to ku kiyaye aukawa cikin wannan abin, ku tsare kanku kada ku bari ku shiga wuta, don wannan abin ne aka ɗora muku ku yi azumi, ba don Allah yana sha'awa ka sha wahala. Me Allah zai fa'idanta da shi don mun sha ƙishirwa? Me Allah zai fa'idanta da shi don mun sha yunwa? Amma tarbiyya ce yake mana, in mun ɗanɗana wanda yake da hali Allah ya hore masa, kullum yana ci sau uku, wani ma sau biyar sau shida, ya yi tuntun da shi, to a hana masa wannan daɗin ɗan wani lokaci, iyaye ne ban da dare, ya bar ci ya bar sha ya bar kusantar iyali don ya ɗanɗana ya ji irin abin da waɗanda ba su da hali su ma suke ji. In kuma shi ma ba shi da hali, ya ji dai cewa Allah maɗauki yana so ya masa tarbiyya, ya daure wani lokaci dan abin da in ya samu da kyardin yake sa a bacin sa to yau ya hakura da shi saboda a tarbiyantar da shi cewa Allah ne yake so ya kalla a koyaushe tunanin sa tsoron Allah maganar sa tsoron Allah ayyukan sa tsoron Allah wannan tarbiyar ita ce ake so shi yasa Allah madauke dora mana azumtar wannan wata mai albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mana قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب الجحيم وتغن فيه الشياطين فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم حكم النبي صلى الله عليه وسلم يا أمة آمنة cewa hakika watan ramadana ya zo muku wata ne mai albarka in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata ne mai albarka Allah ya farlanta muku azumtarsa ku yi azumi a cikinsa ku bar ci da sha da sha'awa sannan ya ambata mana a cikin wannan wata ana buɗe ƙofofin aljanna don kwaɗaitarwa zuwa ga aikin kirki ana kuma rufe ƙofofin mota saboda kwaɗaitarwa da kwantar da hankali da nuna mana rahamar Allah maɗaukaki da tausayinsa sannan ana ɗaure shaiɗanu a sa musu ƙuƙumi da sasari kangararrun shaiɗanu masu kangarar da ɗan adam za a hana su tasiri wannan baya nufin ba za a yi saɓan Allah ba amma dai gafin cutar wanda suke wa mutane Allah maɗaukaki zai tsare ta dan tausayi gare ka ya kai bawan Allah ka samu kusantar Ubangiji laifukan da kai wata goma sha ɗaya kana dubgar su to ka daure ka juye su ka tuba ga Allah maɗaukaki ka koma zuwa gare shi ta hanyar aiki mai kyau a wannan dare ko a wannan wata akwai wani dare guda ɗaya wanda ya fi alheri fiye da watanni guda dubu shekara 83 kenan da wata hudu wannan yana magana akan daren Lailatul Qadr muna roƙon Allah ya bamu dacewa da wannan dare da ibada kuma a cikinsa da ibada kuma karɓaɓɓiya manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda aka hana shi alherin wannan dare to hakika an hana shi ma'ana duk wanda yayi hasara bai samu wannan fa'ida ba to yayi babbar hasara Allah muke roƙo ya tsare mu daga wannan hasara ya bayan Allah kar ku ce na cika ku da bayanai da wa'azi muna buƙatar wannan wa'azin muna buƙatar wannan gargaɗin ba iya karatu muke buƙata ba tare da cewa muna buƙatar karatun dan da karatun za mu samu wa'azin da karatun kuma za mu gyara ayyukanmu da karatun kuma za mu gane hikimar shari'a karatu musamman mai zurfi muna buƙatar sa irin wannan lokaci wanda za mu san abin da yake da kyau a gare mu mu aikata shi mu kuma mu guji abin da ba shi da kyau Allah maɗauki ya sake dawo da mu ci gaba da wannan karatu na littafin tafsirin Malam Abdulrahman Ibn Nasir As-Sa'idi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala wanda muka ɗora ma kanmu za mu bi shi kalma-kalma ba don gaggawar mu ƙare ba sai dan mu amfanu mu fa'idantu da abin da ke cikinsa kuma mai fatan mu yi aiki da abin da Allah maɗaukaki ya yassare mana aiki da shi abin da ake fata a samu in an yi karatu na tsoron Allah da kyautata aiki da wa'azantuwa Allah muke roƙon ya bamu ta hanyar wannan karatu da muke yi shekarar mu ta bakwai kenan muka fara wannan littafi daga farkon suratul fatiha suratul baqara muna suratul ali imran a yanzu ba dan komai ba dalilin da yasa tafiyar bata sauri saboda kasancewar muna bin littafin ne dukkan abin da malamin ya ambata a littafin muna bin sa mu karanta na san muna san kuma wannan fa'idar ni a wurina ita ce sama da zancen a ce mai gaggawa dan mu kare shi muna ayata 98 ita ce za mu tashi kuma mun ji malam ya karanta mana muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa wannan karatu daga farkon sa zuwa ƙarshen sa ya zama mai albarka a gare ni, ni da nake ambatawa nake faɗi nake ƙoƙarin in gane in fahimta kuma in bayyana muku gurgurdan abin da na fahimta kuma mu haɗu da ku mu aiki tare da ku kuma da kuke sauraron dan ya zama cewa mun amfani junan mu Allah madauke ba mu ladan abin da muke karantawa wajibin mu ne mu yi godiya ga duk wanda ya cancanta a gode masa bisa aikin alherin da yake aikatawa ko wajen alakarsa da wannan karatun ko ma ba saboda alakarsa da wannan karatun ba da kuma ku musamman masu sauraro da addu'a kuma ta musamman ga shugaban wannan ƙasa ta mu muna roƙon Allah madaukaki ya bashi lafiya Allah ya sa ya samu cikakken ƙoshin lafiya Allah ya arzuta shi da shi kuma ya dawo da shi wannan ƙasa ta sa lafiya ya ci gaba da abin da yake yi na ƙoƙarin ganin a irin yunƙuri dai na ɗan adam da yake yi Allah ya bashi damar cimma burinsa na ganin cewa rayuwa ta yi kyau ga mutane cikin ƙudurarsa dai abin da zai yi na ɗan adam sauran abu kuma dama da shi da wannan ɗin ma da ƙoƙarin nasa dama Allah ya kamata kullum ya wajaba mu roƙa Allah ya sauƙaƙe mana dukkan abin da ya ƙuntata Allah ya yassare mana dukkan al'amura kuma kamar yadda muke kuma a godiya da addu'a da fatan alheri ga shugaban wannan jihar tamu ma'ana gwamnan jihar mu da mai martaba sarkin dutse da dukkan ma sarakunan mu baki daya na wannan jihar tamu mai albarka bisa kokarin da suke yi na yada addinin musulunci da tallafa masa da abin da muka gani da abin da ba mu gani ba wanda manufar fadin wannan maganar ba dan kawai ya bone a gare su ba dan su ji daɗi a'a dan ƙarfafa zuciya akan abin da hakika suna yi na alheri din Allah ya taimake su akan su ci gaba da yi dan amfanin al'umma dukkan abin da zai zama alheri ga wannan al'umma tamu shine abin fatan mu ya haƙƙaƙa ko a hannun wane ne to su da suke wannan matsayi yanzu muna roƙon Allah madauki ya tallafa musu ya ba su damar su zama su ne sababin da rayuwar al'umma za ta yi daɗi a hannunsu ƙarƙashin shugabancinsu kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sa su ƙara zama a kan hanya hanya ta sunna sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama babu karkacewa babu kuma bin son zuciya kamar yadda muke fatan alheri da godiya ga dukkan waɗanda suka yi ƙoƙari wajen ganin sun yaɗa wannan karatu da suke makyakkyawan zato cewa yana amfanar mutane to Allah madauki ya saka musu da alheri su ma abin da suke yi na ganin yaɗa wannan alheri Allah ya yaɗa alheransu Allah kuma ya rufa musu abin da ba alherin ba da ba sa so a sani Allah subhanahu wa ta'ala ya saka da alheri ga dukkansu da gidajen rediyo da na talabijin ba sai na faɗi sunaye ba dukkan wanda da yake da hannu a kan a tallafawa kowanne aikin alheri ba iya wannan karatun ba duk wani karatu da ake yi da duk wani tafsiri da ake yi a ko'ina duk wanda ya tallafa masa Allah madauki ya saka musu da alheri Allah subhanahu wa ta'ala ya sa kuma yadda ake tallafawa yaɗa ayyukan alherin nan Allah kuma ya sa mana taimakon juna a tsakaninmu yadda rayuwarmu za ta ƙara kyau mu ƙara tabbata akan hanya madaidaiciya hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har zuwa ƙarshen rayuwarmu to kamar da muka riga muka ji an karanta waɗannan ayoyi shekarar da ta gabata za mu ce yanzu ba za mu ce jiya ba mun tsaya a cikin siyakin da Allah madauki ke gaya mana maganganu da suke da alaka da ahlul kitabi mun san su wane ne ahlul kitabi su ne al-yahud wan nasara yahudawa da kiristoci me yasa Allah madauki ke kiran su saboda tuni gare su cewa an taɓa ba su littattafai daga Allah waɗannan littafan suke ya aiko su zuwa ga manzanni don su kawo musu wannan saƙo, saƙo na alheri, saƙo na ilmantarwa, saƙon da zai sanya su akan hanya. To waɗannan bayin Allah da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka iyadda da shi a matsayin manzo, suka kafirce da shi, amma duk da haka Allah ke kiran su ya ahlul kitab, ya ku waɗanda aka bi wa littafi, yana kiran su ne musu gargadi, ya yi musu magana akan abinci da Allah maɗauki ya ɗora akan ko ya haramta wa bani Isra'ila. Mun karanta wannan a shekarar da ta gabata. Ya yi musu goni akan abubuwan da annabi Ibrahim ya yi a cikin al'umma na alheri, wanda su sun wanzu duk da cewa su waɗannan jikokin nasa sun kafirce wa tafarkin annabi Ibrahim wanda ya ɗora su a kai. Abin gori na ginin ɗakin Ka'aba da Allah maɗaukaki ya sanya shi ne gini na farko da aka sanya domin ɗan adam ya zo ya bauta a cikinsa, sannan kuma da abubuwa dai da suka biyo bayan wannan. Sannan Allah subhanahu wa ta'ala, inda za mu tashi a yau ɗin nan a wannan shekara, kuma a wannan rana, a wannan maraice na ɗaya ga watan Ramadan, shi ne faɗin Allah maɗauki da yake cewa kul ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayati llahi wallahu shahidun ala ma ta'malun, kul ya ahlal kitabi lima tasudduna an sabilillah man amana tabghunaha iwajan wa antum shuhada wama llahu bighafilin amma ta'malun. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. مزاكن يا ود النف ورغدن أبن الله ألم أكيدي هولي من النلوكسي مؤيا بن أبن دمالا سعدي يا أنبتا أتكي لكتاب نساء دن جندسو. الله سبحانه وتعالى نشي أقول كتي وانا أمريني نجوا daga Allah ga kuma manzon Allah sallallahu ga wato zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kace, wato Allah subhanahu wataala yana tare da su a yayin da suke aikata wannan aiki, ba wai yana tare da su a matsayin ya yarda da su ba, amma yana tare da su da iliminsa, yana tare da su da jinsa kuma da ganinsa Allah subhanahu wataala. Sannan Allah ce kul ya ahlul kitab, kace ya ku ahlul kitabi lima tasudduna an sabilillah man amana, dan me kuke kange wanda ya imani, kuke kange shi an sabilillah daga hanyar Allah. Wannan tasudduna maf'ulinta shine man amana, ma'ana me yasa kuke kange waɗanda suka yi imani, daga ina kuke kange su an sabilillah, kuke batar da su, sha'awarku da burinku shine mutane su bata, dan me yasa ku tunaninku ba kwa sha'awarku ga wani akan shiriya, me yasa ba kwa farin ciki in kuka ga wani yana shiriya yana kan hanya? Yanzu ba manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko masa da alqur'ani ba, maimakon wanda aka taba bai wa littafi a baya sai ce ai ga wani manzon shi ma ya zo da irin wannan sakon da aka taba bamu, mu yi murna. Dan me yasa ba za su yi murna ba, bal kokari ma suke su lalata hanyar, su bata ta, su hana musulmi muminai bin wannan hanya wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita daga Allah. Me yasa kuke wannan abu? Kuma yace tabghuna a'iwaja, kuna neman mata karkata, kuna so ta zama karkatacciya ba akan hanya ba. Wa antum shuhada alhani, kuwa ku kuna shaida akan cewa ita ce hanya da take daidai. Wallahu wama Allahu bighafilin amma ta'malun, Allah fa bai zama mai gafala ba daga abin da kuke aikatawa. Iwaj, malamai suna cewa kalmar iwaj abin da ake da ita karkata tana zuwa da kasra idan karkatar ana dangana ta ne zuwa ga abin da yake ma'ana ce ba aini ba, kamar addini, magana wanda yake ba wani abu ne da ake tabawa a ganshi ba, ma'ana ta ka, idan ta karkace ana ce masa iwaj. An fahimci abu? Idan kuma abu ne da ake iya taba shi to sai a ce masa awaj, fata za a sa masa. ana ginin katanga katangar bata miƙe ba to awaz ne ba iwas ba mun fahimci abin kuma tunda ana zancen addini ne da sabili hanya hanyar waye hanyar Allah menene addini ne ko tsari ne to karkacewarta shi yasa yazo da shi da lafazin iwas tabghunaha iwas asali ma'ana tabghuna laha iwas kuna neman mata karkata ne kamar fadin Allah ne yace subhanahu wataala yake cewa wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun wa idza kaluhum ay idza kalu lahum akwai lam ya ma'ana idan suka auna wa mutane suna ragewa in kuma su ne suka auna wa kansu suna cikawa mun fahimci abin wannan irin wannan tsari ne asalin sa shine tabghuna laha iwajan ne kuna neman mata karkata kuna neman ta balbalce ta lalace burin ahlul kitabi ne a koyaushe yahudu da nasara ba abin da yake bata musu wai irin su ga musulmi yana kan addinin musulunci wani abu haka yake ko ba haka yake har zuwa yau ko ba haka yake har yau ba sa sha'awa kuma wannan wata mu'jiza ce ita ma ta Allah madaukaki a cikin alqur'ani kun gane yadda ta zama mu'jiza idan da Allah subhanahu wa ta'ala ya sa waɗannan mutane masu ganewa ne da sai su ce ba Allah ne ya ce muna neman addinin musulunci ya karkace ba to dan ya zama su ƙayyata alqur'ani da sai su daina wannan halin ko sai su nuna wa mu'mini ai Allah ya ce ba ma son ku shiru to gashi muna so ku shiru za su iya wannan abu ba za su iya ba in yadda Allah madaukaki yake faɗa musu a suratul baqara da muka karanta a baya cewa suna burin su rayu ولتجدنهم احرص الناس على حياه كما الله ملكي اولا زي فدا cewa wala yatamannunahu abadan in ana zantan mutuwa ba sa burin su mutu na tabbata kullun ina ga mana wannan magana har ibn taymiyyah cikin aljawab as-sahih yana fadin cewa wallahi wannan kalmar mu'jiza ce daga Allah da ba yahudin zai ce Allah ne ya bada labari a cikin littafin musulmi cewa su yahudawa suna da burin mutuwa ai ba ta burin mutuwa so suke su rayu da yahudawa sai su hadu su hada kansu su ce ya kamata gaba ɗaya mu rika burin mu mutu saboda kawai mu nuna alqur'ani ƙarya ne da za su samu wannan damar ba abin murna bane yau a ce mu yahudi da kirista za su samu al'ummar musulmi su gane cewa qur'ani ƙarya ne inda haka za ta yi abin murna ne ga yahudawa da kirista ko ba abin murna bane abin murna ne to amma ba za su iya ba to wannan ya tabbatar da cewa qur'ani gaskiya ne kai kuma mu'mini ya kamata ka gaskata haka kuma wajibi akan ka mu'mini ka yarda da duk abin da Allah madauke faɗa maka dangane da halin waɗannan mutane masu hasada ne ba sa so mu kintsu ba sa so mu shiryu hanyar mu suna neman mata karkata duk inda muke suna neman su cuso mana abin da zai karkatar da mu daga hanya madaidaiciya suna yin wannan ko ba sa yi amma zaka ga wasu har yanzu ba su yarda ba wasu mutane gani suke duk wannan zance wani zafin kai ne faɗin irin wannan magana Allah ne ba da ya halicci waɗannan mutanen shi yake gaya mana halinsu ina za mu samu halinsu ko mu'amala muka yi da su ba za mu gane wannan halin ba in ba Allah ya gaya mana saboda za su iya koye mana shi amma Allah maɗauki ya gaya mana ga irin halinsu tabghuna a'iwajan wa antum shuhada alhali kuna halarci kuna gani ayoyin nan suke sauka masa kuna gani ayoyi suke saukawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a idan ku ga ayoyi daban-daban da suka sako su malamin suna cewa wannan ayat din ko dake wancan ayar farko ne lima takfuruna bi ayati llah wani ayat ake nufi al-imam at-tabari yana cewa ayoyin nan shine alqur'ani da kuma dukkan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wasu malamai suna cewa ayat din da ake nufi ayat kauniyya ne ayoyin da ake gani na mu'jizozi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da su domin dama su ne suka yarda da su su ne za su iya gani har su iya yarda da shi an fahimci wannan wannan dai kauli ne na malamai sannan Allah mai yake cewa wallahu bi ghafilin amma ta'malun Allah bai kasance mai gafala ba daga abin da kuke aikatawa, yana sane da dukkan abin da kuke yi. To mu tsaya iya wannan ayin guda biyu saboda lokaci ba zai isa mu ji abin da Malam As-Sa'di ya ambata a littafinsa. Malam As-Sa'di yana cewa yuwabbiqu ta'ala ahla al-kitabi, Allah madaukaki yana zargin shine tawbihi, tawbih al-dhanb, yana zargin ahli al-kitab min al-yahudi wa an-nasara, daga yahudawa da kiristoci, ala kufrihim, akan kafircewarsu, bi ayati Allah, da ayoyin Allah, allati anzalaha Allah ala rasuli, wanda Allah ya saukar ga manzansa sallallahu alaihi wasallam. Wannan sawa'un, kun ga nan mana ya faɗa, wanda aka saukar sawa'un al-ayat al-shar'iyya al-matluwa am al-ayat al-kawniyya, ko mun san menene ne al-ayat al-kawniyya, al-ayat al-khalqiyya, ayoyi na halitta, halittar samai, halittar ƙasa, gudanar da ruwa da ƙoramu da sauransu, da duk abubuwa da na halitta da mutane masu kula ne, masu lura ne, da sun ga cewa lalle babu mai wannan aiki sai guda ɗaya, abu ɗaya da ya halitta shi ne ke gudanar da rayuwar bayansa, kuma shi ne wanda ya cancanta abauta masa. To ahlul kitabi, kasancewar suna da littafi, ya kamata a ce waɗannan al-ayat ɗin sun fi kowa gaskatawa. Shi yasa dama wasu malaman suka ce al-ayatul kauniyya ɗin ake nufi, domin imani da waɗannan abubuwan ai ba sabon abu bane a wurinsu, suna da littafin da dama akwai ambaton irin waɗannan abubuwan a ciki. To dan me yanzu an zo da wani littafin da yake magana da irin waɗannan abubuwa su kuma za su ƙaryata? To sai ce allati ja'alaha rahmatan li'ibadihi yahtaduna biha ilayhi, waɗannan ayoyi da Allah madauki ya sanya su rahama ga bayinsa domin su shiryu da su zuwa ga Allah ɗin. Wa yastadilluna biha ala jami'il matalibil muhimma, kuma suna kafa hujja da su akan dukkanin abubuwan nema masu muhimmanci, wal ulumin nafi'a, da kuma ilmumi masu amfani. Fa ha'ula'il kafaratu, waɗannan kafirai, wannan yana ƙara ƙarfafa mana abin da muka karanta shekarar da ta gabata a wannan bigire, cewa ahlul kitabi yahudu da nasara kafirai ne, ko ashe Allah madaukaki ya gaya mana lima takfuruna, me yasa kuke kafir cewa? Ma'anan kafirai kuma shine ba musulmi bane su, kuma gaskiya ba musulmi bane, ko ne zai ce su musulmi ne? Kiran su ahlul kitabi baya sanya su zama cewa su musulmi ne. Yawwa, ahlul kitabi ba musulmi bane su, amma ta bangaren hukunci, ta bangaren lallami da rarrashi, shine Allah ke kiran su ahlul kitabi saboda an taba ba su littattafai, amma baya nufin cewa su musulmi ne. Fa ha'ula'il kafaratu jama'u baina al-kufri biha wa saddi man amana billahi anha, waɗannan kafirai daga cikin abin da suka yi shine sun hada abubuwa biyu. Abu na farko, su sun kafircewa ayoyin da aka saukar ba su yarda da su ba. Allah ya ce kaza ba su yarda ba, Allah ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam manzansa ne ba su yarda ba. Duk wanda bai yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, to me ya fa'idar in ya gaskata wata magana a baya? Duk mutumin da yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya rubuta Al-Qur'ani, ko yace masa makaryaci, to me ya fa'idar ya yarda da cewa Allah ɗaya za a bautawa? Har ya rika tinkafin shi yana da tauhidi, misali kamar Yahudawa da ba sa son bautar gunki, su ce Allah kaɗai suke bautawa. To me ya fa'idar su yarda da a bautawa Allah ɗaya, gashi ba su yarda da manzon da Allah ya aiko ba, irin manzon da Allah ya aiko musu? An fahimci zancen? Yawa, to wannan kafirci na ɗaya kenan. Kafirci na biyu, ko in ce abu na biyu suka aikata banda kafircewa ayoyi, sun kuma yi saddu man amana billahi anha, su kangare, su katange, su ture, su ɓatar, su kautar, su karkatar da wanda yake imani da wannan hanyar, su ture shi daga kan hanyar, su hana shi binta, ba shi ne aikinsu ba? To wannan laifi na biyu kenan bayan kafircewa ayoyin, ko kuma suna kokari su karkatar, ko su karkatar da mutumin daga bin hanyar, ko su karkatar da hanyar saƙon kada ya bayyana. Duk wannan suna yi ko ba sa yi? Tahrifin ayoyin Allah,
ko ace su canza alqur'ani su rubuta wani abu su ce Allah haka yake ko su kirkiro karerai suna yadowa a tsakaninku hadisan ƙarya a kirkiro a yada tsakanin mutane duk wannan ba hanyoyi ne na batar da mutane zamu zo mu yi magana insha Allah in Allah kai mu gobe akan irin waɗannan ayyukan ko da an same su kuma ga waɗanda ba ahlul kitabi ba to shi ma saddu ne an sabilillah da mai riko da hanyar da ba ta manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam bid'o'i ya kuma kira mutane zuwa gare su ya hana aji sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wannan hanya ce ta saddi an sabilillah ta'ala insha Allah ta'ala zamu ji wannan darasin mu na gobe bi idinillahi ta'ala yace wa ta'rifiha wa ta'wijiha da karkatar da su da kuma da tankwasa su su karkace amma ju'ilat lahu daga abinda aka sanya su domin sa to sai mu tsaya anan insha Allah ta'ala in Allah madauki ya kai mu gobe sai mu dora ko mu dan dawo baya kadan mu sake lalakaratin yadda ya kamata bi idinillahi ta'ala muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya tabbatar da mu a hanyar dade a cikin addu'o'i waɗanda na ambata ko na manta wasu musamman yan kwamiti da suke kokarin yada wannan karatu duk da na sa su a cikin umumi da kuma masu wannan gida da suka gina mana wannan masallaci mai albarka a galadanci muna roƙon Allah madauke saka musu da alheri da zurriya su gaba ɗaya da gidan da iyayen da suka gabata Allah gafarta musu wanda suka rage kuma Allah ƙara tabbatar da su kan imani Allah tsare su daga fitina iyayenmu baki daya da duk wanda ya zo wannan wuri da ma mai sauraron mu muna fata Allah madauke gafarta mu namu iyayen Allah kuma ya sa mu tabbata akan abin da ke shine daidai wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.